نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبركم دسادوا مجلسي نا أشرين دا cikin majalis dinmu na tafsirin alqur'ani da muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na Kano. Allah ya bamu wannan gari tsari da aminci da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi. Yau 21 ga watan ramadan hijira ta 1447 wadda ta yi daidai da 10 ga watan uku shekara ta 2026 ta miladiya. Yau za mu tashi aya ta 6 a cikin suratu Fussilat, amma za mu amsa tambayoyi da ƴan uwa suka turo. Wannan yace, dan Allah ya hukuncin sujada yake yayin da mutum yake karanta alqur'ani ya zo gurin sujada? Idan mutum yayi sujadar, wani tasbihi zai yi? Nam, ita sujada ta tilawar alqur'ani sunna ce, ba wajiba bace. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, sannan an yi a gaban sa, wani sahabi ya karanta yayi sujadar yayi tare da shi, wani ma yayi bai yi sujadar ba sai bai yi tare da shi ba. Da aka tambaye shi sai ya ce, ai kai ne mai karatu, wato bi ma'ana kai ne mai karatu, idan kai za mu yi. To, cewar wanda bai yi sujadar ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa inkari ba, wannan ya nuna kan cewa ba tilas bace, ba farilla bace, amma sunna ce, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma tare da sahabbai. Haka zalika, wata ran ya karanta aya ta sujada yana kan minbari, yana huduba, sai ya sako ya sujada, suka yi sujada tare da shi. Ya sake karanta ta a wani yayin, sai suka yi shirin za su yi sujadar, sai bai sako ba. Ya nuna kan cewa wannan wato baya daga ciki, ba azima bace, bi ma'ana ba dole bace. Babu wani, ba a ce akwai wani tasbihi da ake karantawa ba, Allahumma illa abinda aka ruwaito na cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sujadar. Na ga hadisin Aisha ne radiyallahu anha, yana cewa, sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi. Kuma wani sahabi ya zo ya gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam mafarki da yayi, cewa yana karatun alqur'ani ya karanta ayat sujada, yana mafarki sai ya karanta ayat sujada, sai wata bishiya, sai ya ga wata bishiya ta yi sujada, kuma a cikin sujadar tana cewa, tana yin addu'a, Allahumma tubli biha ajra wa da'anni biha wizra wa taqabbalaha minni kama taqabbaltaha min abdika Dawud, Allahumma tubli biha ajra wa da'anni biha wizra waj'alha li indaka dhukhra wa taqabbalaha minni kama taqabbaltaha min abdika Dawud. Abubuwa guda hudu yaje tana fada, Allah ka rubuta mu lada a wajenka da wannan sujada, kuma ka sauke, wato ka sarayar da zunubi gabarina, kuma ka sanya ta ajiya gare ni a wurinka, kuma ka karɓe ta daga gare ni kamar yadda ka karɓe ta daga bawanka Dawud. Yace, sai ya ji wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujadar tilawa, sai ya ji shi yana yin wannan addu'a to waɗannan guda biyu su suka zo mutun ya hada su yayi su a ciki duk sun zo daga sunna in kuma ba bai ba a yayi tasbihi babu laifi tunda annab sallallahu alaihi wasallam ya ce dangane da sabbih isma rabbikal a'la ya ce ij'aluha fi sujudikum ku sanya wannan a cikin sujadarku wato ku ce subhana rabbiyal a'la to kage yayi itlaqin sujada kuma ya ce amma sujud fajtahidu fi du'a fa qaminun an yustajaba lakum sujada ku yi kokari ku dage wajen yin addu'a domin lalle ya cancanta a amsa muku to saboda haka idan mutun yayi tasbihi din ma yace subhana rabbiyal a'la sannan ya roki Allah yayi addu'a yayi abinda ake nema a cikin sujada amma yayi wannan wanda tazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yafi falala suna cikin addu'o'in da Sheikh Sa'id ibn Wahab al-Qahtani Allah ya ji kansa da rahma
amin
ya tattara a cikin littafin sa mai albarka Hisnul Muslim to sannan yace idan mutum ya dago daga sujadar shin zai yi sallama ko kuwa kawai zai ci gaba da karatun sa ne a idan ya dago zai ci gaba da karatun sa ne ba a yi mata sallama tunda ba sallah bace zai yi amma kabbara ta sunkuyawa zai kabbara ta dagowa musamman in a cikin sallah ne an yi sabani in ba a cikin sallah bane zai yi kabbara ko ba zai yi kabbara ba wal asl zai yi kabbara kiyasan akan sujudu tilawa akan sujada ta cikin sallah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a kowane sunkuyo da dagowa na sallah yana yin kabbara duk da yake sujada ba sallah bace amma daga cikin malamai akwai wanda yake ganin ta sallah a juz'i na sallah saboda haka ya shartanta mata tsarki a in mutum ba shi da alwala ba zai yi ta ba kamar yadda yake mazhabar Malik ya kuma shartanta mata lillibe al'aura ya kuma shartanta mata fuskantar alqibla amma daga cikin malamai magabata wanda daga cikin su akwai Sa'id ibn al-Musayyib kuma wannan shine zabin waɗansu malamai da suka zo daga baya kamar Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah cewa ita wannan ba tunda ba sallah bace sharadin sallah ba sa kanta saboda haka mace kamar in tana karatu ko babu lilbi a kanta in ta zo ayar sujada za ta iya yin sujada din a bisa wannan mazhaba ta Sa'id ibn al-Musayyib kuma yafi bisa ya zamanto mutum ya tsallake sujadar bai yi ba ko kuma ya shiga cikin takura na idan zai yi sujadar sai ya kamar mace sai ta je ta dauko kayanta na sallah ta sanya domin ta yi sujada tunda dai sujada ba sallah bace kamar yanda shi Sa'id ibn al-Musayyib kuma in ban yi wahami ba kamar shine ma ra'ayin da Imam al-Bukhari yayi ishara akan sa kamar wannan shine mazhabar Imam al-Bukhari haka ne haka ne kai ne mai rubutun Bukhari na'am sannan wanda yake fatawa nake nema akan tsifar gashin kai saboda wankan haiba wasu malaman suna cewa ba sai an yi ba wasu su ce sai an yi Allah ya kara wa mal lafiya da jinkiri mai amfani amin a tsifar kai ga wankan haila ko wankan janaba ba dole bane ba dole bane domin yadda Ummu Salama ta sifanta yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mata yanda za ta yi wankan janaba shine za ta zuba ruwa a kanta tunda ta ce innim ra'atun ashuddu dhafra ra'si ni mace ce wadda nake daure kitsan gashi na da karfi afa anquduhu li ghuslil janaba zan warware shi ga wankan janaba sai yace a'a ya isa kawai ki kwarara ruwa a kanki ki jijjiga kan sannan ki kwarara ruwa a sauran jikinki fa idza anti tatahurti sai gashi sai zaman to kin yi tsarki bai ce mata ta wanke kanta ba to waɗansu sun ruwaito wannan hadisin da ziyada afa anquduhu li ghuslil janabati wal hayd zan wanke shi zan kwance shi ga wankan janaba da haila sai yace mata a'a wannan ziyadar bata inganta ba saboda haka amma tunda an abinda ya tabbata ga wankan janaba shine zai tabbata ga wankan haila duk domin dukkanin su wankan tsarki ne waɗansu malamai sun ce sai an kwance a wankan haila saboda a riwayar hadisin Aisha radiyallahu anha wanda Waqi' ibn al-Jarrah da ya tashi ruwaito hadisin sai ya takaita riwaya na lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana na Aisha yayin da tai haila lokacin hajjin bankwana yace mata unqudi ra'saki wamtashiti thumma ghtasili yace mata ki wanke wato ki since daurin kanki da kikai kitsan kanki da kikai kuma ki tsefe kan sannan ki wanka to sai Waqi' bai tashi riwayar wannan hadisi sai yace an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci ne haila da ta kwance kitsan kanta ta tsefa kanta sannan ta yi wanka sai Imam Ahmad yace wa yake fadan wannan sai aka ce Waqi' ne Waqi' malamin sa ne yace suka ce ai takaita hadisin yayi yace wa yajuzu lahu an yahtasir ya halatta a gare shi ya takaita hadisi domin ya takaita hadisin sai ya fitar da shi daga ma'anarsa Imam Ahmad ya masa inkari saboda haka ba a san wata sunna da ta zo da take cewa mace mai haila ta kwance gashinta domin wanka ba shi yasa Imam Ahmad yayi inkarin wannan riwayar ga malamin sa Al-Waqi' wato Waqi' ibn al-Jarrah rahmatullahi ala al-jami' sannan wannan bayan addu'a tace Allah ya ji kan hajiya da sauran magabatan mu baki daya yace malam mahaifiya ta ce ta samu hatsari yau kusan shekara 2 ba ta azumi sakamakon ta samu matsala a kwakwalwarta har yanzu ba ta dawo daidai ba shin ciyarwa na kanta amma wani lokutan tana iya gane mutane amma har yanzu tana bayi a jikinta nagode Allah ya kara mana lafiya amin wannan wadda kwakwalwarta ta samu tabuwa da irin wannan ta zamanto ba ta da wato mallakar hankalin kanta domin duk wanda zai rinka bayan gida a jikinsa tabbas ba shi da mallakar hankalin kansa indai ba wato ya san yana yi din ba amma wanda yake yin bayan gida a jikinsa baya bai san ma yana yi ba to tabbas wannan ba shi da hankali to wanda yake ko ba shi da hankali an dauke masa wajibin bin Allah saboda haka azumi baya kanta wanda fa azumi baya kanta ko ciyarwa ba za a yi masa ba yanzu kaman mahaukaci ai ba za a rinka masa ciyarwa ba saboda shi babu taklifi a kansa babu sallah a kanta babu azumi a kanta Allah ya sa wannan ya zama to kafara a gare ta kuma abinda ta kasance tana yi yayin da take lafiya haka Allah cikin karimcinsa da rahmarsa haka zai ci gaba da bata wannan lada tunda Allah ya san da ba don wannan larura ba da za ta zama to cikin masu sallah da masu azumi Allah kuma ya sa ya zama to mata kafara to sai wannan yace dan Allah a fadakar da jama'a mata suna sanya hijabi su rufe yaro a hijabin har ya kai ga yara suna mutuwa a kasuwanni to gaskiya ne wannan tsare rai wajibi ne tsare rai shine abin gabatarwa bisa dukkan wata ka'ida da za a bi saboda haka idan mace tana ganin wato bata lillibe mayafinta ba ya rufe bayanta wanda zai sa yaron shi ma ya zamanto an rufe shi wannan zai sa hijabinta bai rufe jikinta sosai ba bayanta zai fito to sannan ta je ta sanya ta lillibe yaron ga zafi da ake yi tana yawo kuma a cikin gari a kasuwa wanda wannan zai iya sanya yaro ya rasa iskar shaka har ya kai ya zuwa ga su makoma ya mutu to wannan idan ce wannan hakika ta zama to ta sabbaba kisan rai ta sabbaba kisan kai wajibi ta bude shi ya sha iska ko da ko wannan zai bayu ya zuwa ga cewa ta takaita wajen hijabi wannan uzuri ne a gare ta domin ta yi haka ne domin ta tsira domin tsirar da rai kuma in tace sai ta yi hijabin ko da zai kai ya zuwa ga wato yaro ya mutu to sai ta biya to za ta biya magadan wannan yaro diya kuma ta sabbaba ita ta sabbaba rasuwar za ta yi azumin kafara saboda ta sabbaba salwantar rai dan haka a kula da yadda fiqhu yake akwai fiqhu al-awlawiyat wato fiqhun yanda ake mi ake rattaba abubuwa abin da yafi muhimmanci a gabatar da shi bisa abin da yake koma baya tsayar wato tsare rai tsare rayuwa shine abin gabatarwa bisa yin hijabi tsayar da wato to wannan eh za in za su dabara kuma wannan ya rage nan su ni ba tela bane ban san yadda yake yi ba mun da shi ayo ai waɗansu ma ɗan wata kasar goyen gaba suke yi ba goyen baya ba ko ɗan waɗansu kasashen su goyen gaba suke yi wanda goyen gaban shi zai iya zai tsare za ta iya sanya hijabin kuma ya zamanto bata bijirar da yaron nata zuwa ga abin da zai kai shi zuwa ga galabaita ba ko ma ya sal ya halaka
bismillah arhamu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل إن قل أئنكم لتكفرون تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم
نعم Allah ya ce qul innama ana basharun mithlukum ce ne ni mutun ne kamar ku yuha ilayya da ake yin wahayi zuwa gare ni annama ilahukum ilahun wahid cewa abun bautawar ku abun bauta ne guda daya fastaqimu ilay dan haka ku daidaitu ku tsaya kyam ya zuwa gare shi wastaghfiruh ku nemi gafararsa wa wailun lil mushrikeen kuma halaka ta tabbata ga masu tarayya da bauta da shi wato wannan jawabi ne na annab sallallahu alaihi wasallam akan abinda mushrikai suka ce su zukatansu suna cikin rufi kuma kuma kunnuwansu akwai nauyi akai ba za su saurare shi ba saboda haka sai annab sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce shi yace da su shi fa mutun ne kamar su bi ma'ana ba shi da iko akan bude zukata a hannun Allah suke kuma a ciki wannan ya kunshi inkari a gare su wato domin da suka ce zukatanmu suna cikin rufi kuma kunnuwanmu a toshe suke wato ma'ana ba su da shirin fahimtar zancensa sai ce to ni fa mutun ne kamar ku ta yaya ba za ku fahimci zancena ba saboda haka a cikin wannan akwai inkari a gare su akan cewa abinda suke nunawa na kan cewa ba sa fahimta kuma ba su da shirin su fahimta wato ba wai dan ba sa fahimta din bane domin magana da suka ji ba magana ce ta mala'ika ba ballantana su ce wannan wani jinsi ne ba namu ba ko magana ta aljan ballantana su ce mu ba jinsin aljanu bane a'a magana ce ta mutum kamar su shi yasa Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan raddi da cewa ni fa mutum ne kamar ku wannan tabbatar da bashariya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kira dan adam bashar asalin ma'anar bashar daga bashara ne fata saboda shi dan adam Allah madaukakin sarki yayi shi tsirara sannan ya saukar masa tufafi wanda zai rufe tsiraicin sa sabanin sauran halittu kaga dukkan wata halitta Allah ya lullube ta in raƙumi ne da irin gashin sa alwabar idan saniya ce ita ma da irin gashin ta idan damusa ce da irin gashin ta in tinkiya ce da gashin buzunta kowane irin dabba Allah ya yi masa tufarsa amma dan adam sai ya yi masa tufa wanda shi zai je ya nema ya rufe tsiraicin sa wato yana buƙatar da ya rufe tsiraicin sa to kuma akwai tsiraici wanda yafi wannan muhimmanci wanda zai buƙace shi shine abinda zai rufe tsiraicin zuci shine tufar takwa shi yasa Allah ta'ala yace ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dhalika khair ya ku ɗan adam mun saukan muku da tufafi da suke tufa da suke rufe muku tsiraicin ku kuma domin ado a gare ku amma tufar tsoron Allah wannan ita tafi alkhair to kaga cikin hikimar Allah sai yayi ɗan adam zai zabi irin tufar da yake so ya sa ko ya sa wando da riga ko ya sa doguwar riga ko ya sa babbar riga ko ya sa wando da shadda necktie ko ya daura zani ya sanya doguwar riga ta zulaifa amma dabbobi fa suna da zaki yadda Allah ya yi su da wannan tufar ba za su iya canzawa wani ya daga cikin fifikon da ɗan adam yake da shi to shi yasa da yake shi yaren larabci yare ne mai hikima mai fasaha sai ya kira ɗan adam da bashar wato mai bayyana fata mai bayyananniyar fata don cikin halitta shi ne yake da wannan kawai to haka aka kira shi albashar to sannan Allah ya faɗa ya ce ma'anar sallallahu alaihi wasallam bayan ya gaya musu cewa ni mutum ne kamar ku to amma ya ce yuha ilayya ana wahayi ya zuwa gare ni wannan shine bambancinsa da sauran dukkan halittu dukkan mutane ana yi masa wahayi kuma wannan ya isa bambanci domin cewa ana yi masa wahayi ya nuna kan cewa shi zababben Allah ne kuma ya nuna kan cewa yana da Allah ya bashi malaka ya bashi kudura ya bashi karfin saduwa da al-mala'ul a'la zai iya saduwa da mala'ika zai iya saduwa da mala'ika ya ga mala'ika a inda a asalin halittarsa wanda dan adam in ba wanda Allah ya in ba annabi ba wanda Allah ya fifita halittarsa ya zaɓi halittarsa ya sanya zai iya haduwa da wato al-mala'ul a'la manyan wato manyan halittun Allah ba zai iya in ba irin su ba za su iya ba to menene wahayin shine wannan cewa abun bautar ku abun bautawa ne guda daya wato tauhidi wato shine zubdar sakon da aka yi wahayi daga gare shi zuwa gare shi dan haka idan ku ubangijin ku shine ubangiji guda daya wato abun bautar ku abun bauta ne guda daya to ku miƙe kyam zuwa gare shi al-istiqama ana nufin mutun ya tsaya tsayuwa ta gaskiya da ikhlasi ko a Hausa zaka ji ana cewa wane ka ai mutun ne mustaqim ko ba ana fadan haka a Hausa ba in aka fadi cewa wane ai mutun ne mustaqim wato cewa bai san haƙinci ba bai san magana biyu ba maganar sa ɗaya take wato tsayayye ne to ma'ana ku tsaya kyam da ikhlasi da gaskiya ta wato ga Allah wastaghfiruhu kuma ku nemi gafarar sa akan abinda kuka yi na da da kuma akan cewar tsayuwar taku bata zamanto ta daidaita ba wannan umarni da istiqama yazo a cikin alqur'ani anan haka zalika yazo a cikin suratu hud a karshen suratu hud a karshen ta fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak ka tsaya kyam daidai kamar yanda aka umarce ka da kuma inda Allah madaukakin sarki a cikin suratu shura ko yace falidhalika fad'u wastaqim kama umirta saboda to yazuwa ga wannan kai kira kuma ka tsaya kamar yanda aka umarce ka kuma an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam magana daya da mutum da yace baya ba zai sake tambayar wani ya baki wata shawara ba ta wasiya akan abin da zai yi yace qul amantu billahi thumma istaqim kace nayi imani da Allah sannan ka nemi daidaito akan wannan to domin ita istiqama ba ta yiwuwa 100 bisa 100 dole sai aka hada ta da istighfari Allah yace wastaghfiru kamar inda Ibn Rajab yace saboda Allah ya san ba za mu iya istiqama yanda Allah yake so ba dole sai an hada da istighfari akan tafsiri da aka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace istaqimu walan tuhsu ku daidaita ku tsaya kyam akan bin Allah amma ba za ku kiyaye dukkan ayyukan bin Allah ba walan tuhsu ai ba za ku yi ihsa ba ku kewaye dukkan ayyuka dole sai da tafsiri to shine wannan tafsirin Allah ya ce wastaghfiru to a cikin wannan bayan wannan to da akai wannan umarnin tunda makami ne na raddi ga mushrikai sai Allah kuma ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wato a cikin abin da zai fada ya ce wailul lil mushrikin kuma halaka ta tabbata ga mushrikai zai iya daukan cewa wa wailul lil mushrikin baya daga cikin abin da aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada musu sai ya zamanto magana ce ta Allah bayan Allah yayi wannan umarni ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka fada musu cewa abun bautar ku abun bauta ne guda daya dan haka ku tsaya kyam akan bauta a gare shi da gaskiya kuma ku nemi gafarar sa to sai kuma Allah ya ce to halaka ta tabbata ga mushrikai wato idan ba su karbi wannan sakon ba na tauhidi suka ci gaba da shirka to halaka ta tabbata a gare su alwayl kamar yanda aka fassara shi wani wadi ne a cikin wutar jahannama kuma yana daukan ma'anar wato narko ban tsoro na azaba wato wato tsananin azaba ya tabbata ga mushrikai ko halaka ta tabbata ga mushrikai sannan Allah ya bayyana waɗannan mushrikai da sifa guda biyu daga cikin sifofinsu amma sifofi ne waɗanda suke masu tara munin halin da ke tare da su sifa ta farko yace alladina la yu'tuna zakka sune waɗanda ba sa bada zakka wato ma'ana sune marowata masu kauro masu ba sa son ayi alheri ga bayin Allah domin zakka ba a farlanta ta ba sai a Madina saboda haka ba zakka ake nufi ta musulunci ba wanda ba tunda zakkar musulunci ba a ce ma kafirai su bayar da zakka ba amma an umarce su da su kasance masu kyautata ma miskinai shi yasa ake zargin su da wato rashin kyautata ma miskinai kamar yanda Allah ta'ala ya ce ranar lahira za a ce da su ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin walam nakum nut'imul miskin bamu kasance muna sallah ba bamu kasance muna ciyar da miskinai ba kuma aka ce innahu kana la yu'minu billahi al'azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin ya kasance baya imani da Allah mai girma ba kuma ya kwadaitarwa akan ciyar da miskini saboda haka mushrikai ba sa bada zakka bi ma'ana ba sa son taimakon bayin Allah ba sa wato ba sa kyautata ma miskinai ba sa kwadaitarwa kan a kyautata ma miskinai fassara ta biyu wadda ita ma malamai sun yi ishara a gare ta kamar Ibn al-Qayyim al-Jawziya rahmatullahi alayhi haka dalika shehu Abdullahi shi ma a tafsirin sa yayi ishara ga wannan fassarar cewa alladina la yu'tuna zakka wato ba sa yin ayyukan da'a da za su tsarkake su saboda haka ai ba sa yin tazkiya domin ayyukan bin Allah su ne suke tsarkake zuciya wanda babba a cikin waɗannan ayyuka ja gaba a cikin su shine imani wanda shine tauhidi tauhidi shine matakin farko na tsarkakar zuci domin shine abin da zai ba mu zuciya incin ta daga bautar wani ba Allah ba kuma shine abin da zai sanya mu mutun jin cewar za a yi masa bincike za a tambaye shi kuma akwai haƙƙi a kansa haƙƙin da yafi komai haƙƙi shine haƙƙin mahaliccin sa to kaga wannan zuciya ta san wannan tsarki ne ga zuciya wanda wanda bai ba shi da wannan sani yana cikin dauda wanda ba wanda zai san munin wannan daudar sai wanda yake yayi mu'amala da irin waɗannan yaga irin anan wato yaga irin tsananin a kekashewar zuciya dake tare da shi sannan sifa ta biyu ita ce wa hum bil akhirati hum kafirun sannan su masu kafircewa ne da ranar lahira su aka maimaita su aka ce wa hum bil akhirati hum kafirun wannan taukidi ne su da ranar lahira su fa kafirai ne wato an karfafa rashin imanin su da ranar lahira wanda wannan shine yake nuna cewar abin da yasa ba sa yin zakka ba sa tsarkake zuciyarsu dan suna ganin basu yadda akwai lahira ba ba sa bada zakka ba sa taimakon bayin Allah dan basu yadda cewa sakamakon za su same shi a lahira ba tunda sun kaddata da ranar lahira domin sun nutse a cikin neman duniya kuma sun yi inkarin lahira duk wanda yake wato ya sanya sharholiya a gabansa to ko dai yayi inkarin lahirar ko kuma yayi rayuwar wanda yayi inkarin ta ya manta da ita kwata kwata idan yaji an yi zancen lahira sai ce ku aike ku illar ku kenan ba a magana kirki tare da ku saboda za a bata masa jin dadin duniya wanda ya nutse a cikin sha'anin duniya to sai yayi wani dan inkari na lahira ko bai ƙaryata ta ba to baya so ya tuna a tunasar da shi ita dan haka ba za ka ga ba zai so ya je jana'iza ba makabarta ba zai so ya je ziyarar makabarta ba saboda abinda duk zai tunatar da shi lahira baya so to wannan halin kafirai ne to sannan kuma a bisa al'adar alqur'ani Allah ya faɗi sakamakon waɗanda yake su ne a bisa akasin waɗannan ya ce innal ladina amanu wa amilu salihat haƙiƙa waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka kyawawa lahum ajrun ghairu mamnun suna da lada wanda ba abin yankewa ba wato lada na dindindin ba za a yanke musu ba kamar yanda Allah ta'ala ya ce inna hadha la rizquna ma lahu min nafad wannan shine arzikinmu babu ƙarewa a gare shi ko kuma ghairu mamnun ai ma la yumannu bihi alayhi za a ba su lada wanda yake ba abinda za a yi musu gori da shi ba Allah baya gori wajen ranar lahira a ranar lahira ba za a ba su wannan ladan da matsayin gori ba bal za a ba su wannan rana da matsayin falala daga Allah da kuma sakamako da abinda suka aikata kamar yanda Allah ta'ala ya ce inna alladhina amanu wa amilu salihati Allah a cikin suratul a'raf wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malu a kira su cewa to ga aljanna an gadar da ku ita saboda abinda ku kasance kuna aikatawa kaga babu gori a cikin wannan kuma Allah ta'ala ya ce musu ulaika humul warithun waɗannan su ne magada yanzu za a yi maka gori akan abinda aka baka na dukiyar gado wani zai zo ya maka gori akan dukiyar gado da aka baka in za a yi maka gori to kai ka shigo mana kai ma ka zama to kace kai ma a baka kai ma a sa ka cikin magada bayan kai shigege ne to kaga babu zancen gori to haka Allah ya shiganta yan aljanna magada ne su saboda haka babu gori a cikin abin da Allah zai ba su to sannan Allah madaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kira wato mushrikai ya kira kafirai da tunatar da su ayoyin Allah ya janyo hankalin su wani ya daga cikin tausayin Allah da tausasawarsa akan wato ko da suka ce mu zukatanmu suna cikin murfi suna cikin rufi suna cikin abin da aka rullube shi kuma kunnuwan mu da nauyi ba za mu ji ba duk da haka Allah madaukakin sarki yayi umarni da a gaya musu a janyo hankalin su zuwa ga ayoyin domin ko mutun ɗaya ne aka samu ya fahimta wannan arziki ne to sai Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayn ce ne ku yanzu ku kuna kafirta kuna kafircewa ne da wanda ya halicci ƙasa fi yawmayn a cikin kwanaki guda biyu wa taj'aluna lahu andada kuma kuna sanya masa wato ababan wato abokan tarayya annid shine wanda yake kini wanda yake daidai wa daida wato kuna sanya ma Allah waɗanda suke su ne daidai da Allah wato a cikin allantarsa a cikin haƙƙinsa na zaman na shine abun bauta wato shi da ya halicci ƙasa a cikin kwana biyu to al-ibra anan wajen shine janyo hankali ya zuwa ga halittar ƙasa ƙasa da ake abinda ake nufi da ƙasa wannan duniyar da muke ciki da abinda ke cikinta na duwar watsu da koguna da ba tsibirai ba me ake ce ma manyan koguna oceans na'am tekuna da teku da koguna da halittu na ruwa da halittu na doran ƙasa kuma halittu na doran ƙasa din akwai tsirrai akwai masu numfashi kuma a cikin halittun ma masu numfashi din akwai halittu waɗanda suke ido baya ganin su to kaga ga kowanne akwai fanni na ilimi a kansa abinda ya shafi ƙarƙashin ƙasa da duwar watsu shi ake karanta fannin geography da geology abinda duk yake bayani yake bincike akan wannan ga kuma abinda yake na dabbobi biology shi kuma biology din aka kasa shi akwai marine biology shine dabbobin cikin teku da cikin ruwa sannan a cikin dabbobi din ma a cikin biology din akwai akwai botany abinda ya shafi tsirrai sannan kuma akwai kuma zoology abinda ya shafi dabbobi waɗanda yake masu numfashi sannan akwai kananan dabbobi da ba a ganin su microbiology duk waɗannan fannoni ne da ake sanin halittar Allah ta ƙasa kuma duk abu ne wanda ya shafi ƙasa ko ita ce an so mu ambatanta ba wai dan ita ce farko a cikin halitta ba kamar yadda zamu gani a'a dan ita ce farko wajen janyo hankali akan ai tunani akan ta to Allah da ya halicci ƙasa ya halicce ta fi yawmaini a gurgurdan kwanaki guda biyu waɗannan kwanaki malamai sun yi sabani Al-Qur'ani bai yi bayanin ko waɗanne ba ne amma yana ɗaya daga cikin abinda Al-Qur'ani ya tabbatar da shi kamar yadda littafan farko littafan Yahudawa da Nasara kamar yadda yake suma a cikin Bible haka suka tabbatar da shi cewa Allah ya yi halitta cikin kwana shida sai dai su a wajensu an fara halittar sun ɗauki wato halittar da waɗannan kwanaki da muke da su na mako Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a da sauransu. To malamanmu na Musulunci waɗansu suka ce a waɗannan kwanaki da ake nufi ana nufin kwanaki da kowane kwana ɗaya a shekara dubu. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Rana ɗaya kwana ɗaya a wajen Ubangijinka kamar shekara dubu ce daga abin da kuke ƙidayawa. Saboda haka kwana shida ɗin abinda ake nufi wato kwanaki dubu sau shida shi ne ake nufi domin shi kwana abinda aka san kwana ɗaya shi ne kwana da yake da wuni da dare to wuni da dare ai ya rataye ne da duniyar ko ita duniyar da rana da take bayyana ga ɓangaren rabin duniya sai a samu wuni sannan ta ɓuya ga rabin duniya a samu dare to idan wannan ana maganar farkon halitta lokacin da aka fara halittar ƙasar wataƙila ma ranar ma babu ita to ta yaya za a samu kwana ɗaya tunda ba za a san kwana ɗaya ɗin ba sai an halicci ƙasar tunda kwanan an rataya shi da ƙasar ne to an ce an halicci ƙasar a cikin kwana biyu saboda haka wani kwana ake nufi a lokacin ba babu ƙasar tunda kwanan an rataya shi da ƙasa ɗin ita kanta da duniyar to saboda haka malamai suka ce wannan abu ne wanda Allah madaukakin sarki ya fade shi wato gurgurdan abinda mu muke ganin shine kwana daya to shine gurgurdan da Allah ya halicci kasa yayin da ya tashi halittar kasa wato abinda daga baya muka san shine tsawon kwana daya awa 24 kenan kamar yanda zamu ce duk da yake yanzu an ce yanzu awa 24 din ma bata cika ko naga wani ban karanta ba naga wani article a cikin economist cewa scientists sun ce yanzu ku yanzu kwana daya bai kai awa 24 din ba Amar ka karanta bai kai awa 24 din ba na'am ato aida ma shi din ne bai kai 24 din ba malam sayyidi wato kace ga kunnan ka ce kace a ga kunnan ka ta ta amma wannan la Allah in har sun tabbata kun san dama annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya taqarabu zaman zamani zai takura zai zama to wannan ishara ne in har ya tabbata ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada ɗaya daga cikin tafsirin da malamai suka bayar kenan cewa hakikatan lokaci zai takure ala ayi hal wato wannan yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya tabbatar a cikin alkur'ani kuma muke imani da shi tare da rashin sanin hakikanin yaya miqdarin yake amma gurgurdan shine kwana biyu kamar yanda Allah ya faɗa kwana din zai iya zamantowa kwanaki a wajen Allah ko kuma mu kwanaki a wajen mu amma Allah madaukakin sarki da ya faɗa mun gaskata kuma wannan ba yana nunin cewar Allah ba shi da ikon ya halicci kasa da kun fa yakun ba duk al'amarin Allah in ya so shi zai ce kun fa yakun amma nunawa ne Allah madaukakin sarki yake mana da cewar shi kansa Allah tare da cikar kudurarsa da ikon sa akan yayi abu lokaci daya amma ya dauki lokaci a hankali yana yin sa dan ya nuna mana mu ma in muka tashi yin abu mu yi shi daki-daki a hankali mataki-mataki wannan akwai hikima ko kana da iko ka yi shi lokaci daya wato ka yi shi mataki-mataki kar ka ce zaka taso lokaci daya gabaki daya ka ce zaka yi shi a cikin gaggawa to wato Allah da yayi wannan yanzu shine za ku kafirce masa wato ku ce babu shi kuma ku sanya masa waɗanda suka yi daidai da shi domin duk wanda ya sanya ma wanda yayi daidai da Allah to ya kafirce ma Allah domin bai kadaita Allah ba wanda ya cancanci a kadaita shi duk wanda yace ya yarda da Allah kuma ya yarda akwai wani wanda yake yana yin abinda Allah yake yi bai yarda da Allah domin shi haƙƙin Allah ka yarda da shi kadai babu kamar sa to shine farkon abinda Allah ta'ala yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su ya musu inkari yace to zalika rabbul alamin to wannan wanda ya halicci kasa din nan kuma ya halicce ta cikin kwana biyu shine ubangijin talikai wato shine ubangijin dukkan halitta mamalla shine mahalicin dukkan halitta dukkan talikai kuma mamallakin su waja'ala fiha rawasi kuma ya sanya matabbatu a cikin ta ababan tabbata wato su ne kafaffu duwatsu an ambace su da sifofin su dan daga an fade su tunanin ka zai koma kansu ya sanya a samanta kafaffu menene a saman kasa wanda suke a kafe su ne duwatsu to akwai aya a cikin duwatsu saboda duwatsu din nan a kafa suke ba wanda ya isa ya motsa su ba wanda ya isa ya motsa su yanzu ka ga wani dutse sai ka ganshi kamar an yi masa digirgire akan wani dutsa ko kamar an yi masa dagogorago kamar za a yi iska ta fado amma duk iskar duniya ba za ta motsa shi ba yana nan inda yake saboda Allah ya kafa shi banda kuma wanda yake an kafa shi a cikin kasa kuma duwatsun nan iri-iri akwai waɗanda suke masu kayatarwa wajen ganin su kamar irin duwatsun da kake gani a wuri a irin wanda kore ya lullube su kamar wani bangare na Mount Everest in kuka je Tanzania za ka ganshi kore shar gwanin ban sha'awa wani ma kankara ce ta lullube shi gabaki daya ka ganshi fari fat gwanin ban sha'awa kamar duwatsun da suke tsakiyar Europe na Alps in kaje daga bakin a gefen a gefen orama oramar Geneva Lake Geneva in ka tsaya zaka hango shi Alps wanda yake a cikin bangare yana Faransa bangare yana Switzerland bangare yana Italy bangare yana Austria ka ganshi fari fat gwanin ban sha'awa wani kuma ka ganshi baki kirin mai sanya tsoro mala mai tada hankali kana ganin sa kaga tashin hankali saboda dutse ne wanda akai aman wuta ya mayar da shi baki kamar akwai irin waɗannan duwatsun da zaka ga irin su a Madina bakin dutse ne wanda tsakiyar sa an fafi shi domin ruwa a wuta ce ta fito daga karkashin kasa sai aman wannan bakin dutsen ya lullube shi ya zamanto baki kirin wani kuma ka ganshi bayan ya zamanto baki kirin din fa sandararre to duk waɗannan Allah madaukakin sarki ya kafa su a cikin kasa ba wanda ya isa yi wannan ba wanda ya isa yi wannan duniya gabaki daya da za ta hadu dan tai goron dutse kawai ballantana ta hada haddada ala ba za su iya ba ba za su iya ba amma Allah madaukakin sarki haka yayi kowa sai dai ya taso ya gani kowa sai dai ya taso in ya taso a Kano sai dai ya taso ya ga dare da goron dutse haka iyayensa da kakanninsa iya saninsa haka suke yin Allah to wannan shine ubangijin talikai waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha yayi albarka a cikin ta wato Allah ya sanya albarka a cikin kasa a cikin kogunanta a cikin abinda take fitowa da shi ta fitar da arziki mai yawa ta fitar da abinda za a ci abinda dabbobi za su ci abinda tsirrai za su ci ta fitar da abinda za a samu dukiya mai yawa da ita abubuwan ma'adanai wanda suke a ciki duk wannan albarkar kasa ce wa baraka fiha Allah ya sanya albarka a cikin ta to wannan shine dalilin da waɗansu malamai suka fassara hadisin da aka ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sayar da gida ko kasa to ya sanya farashin kudin a cikin tamkarsa in ba haka ba ba za a yi masa albarka a ciki ba wannan hadisin malamai sa da maganganu da yawa a kansa Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ce hadisi ne hasan amma kamar su Al-Hafiz Al-Iraqi sun raunana hadisin kuma ga duk wanda ya tsaya ya bibiyi tafarkin hadisan zai ga kan cewa hadisi ne wanda yake mafi kyan abin da za a ce hadisin ya zo da shi shine hadisi ne mawqufi akan maganar Hudhaifa maganar Hudhaifa ibn al-Yaman dan shi ruwaito hadisin da ke cikin Sunan Ibn Majah an ruwaito daga hadisin Sa'id ibn Hurayth shi ma a cikin Sunan Ibn Majah amma hadisin Sa'id ibn Hurayth muttarib ne ya sassaba riwayarsa ta yanda ba zai karfafa hadisin Hudhaifa ba kuma ba zai iya karfafa hadisin Hudhaifa ba saboda malamai kamar su Abu Hatim sun tabbatar da cewa hadisin mawqufi ne akan shi Hudhaifa ibn al-Yaman maganar sa ce ba maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a bisa mafi ingancin zance to koda maganar ta inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to malamai sai suka waɗansu malamai sai suka fassara hadisin kamar masu mai irqa mai al-mirqa mirqatul mafatih ya fassara shi da cewar wato tunda Allah ya ce Allah ya sa albarka a cikin kasa to idan har Allah ya baka wani abu na arzikin kasa to in har ka rabu da shi to kakka rabu da arzikin kasa din ka nemo wata kasar ka saya dan kada ka rasa wannan albarkar abinda ake nufi kenan ba haramun bane waɗansu sai suka dauki wannan abin wato haramun ne ka sayar da fili ko ka sayar da gida kuma kai amfani da kuɗin dan ka biya bashi ko kai amfani da kuɗin dan ka je ka sai hannun jari ko kai amfani da kuɗin dan ka sai sukuk ko makamancin wannan waɗansu sai suka dauki abin a haka to hadisin dai bai inganta ba kuma ma in ma ya inganta mawquf ne maganar Hudhaifa ce to in ma ya inganta ga fassarar da suke wato in kana son albarkar ka ta dawwama in kana da wani abu na mallaka kasa shine ko fili ko gona ko gida wanda yake daga kasa yake to kakka rabu da fili kakka rabu da arzikin wato kakka rabu da arzikin kasa ko ka sayar da shi don wata bukata ka dan bar wani dan abu wanda zaka dan tsakura ka sake sayan wata kasar ko ka sake sayan wata gonar ko ka sake sayan wani filin shine ma'anar Alhaji Abdullahi na'am وقدر فيها أقواتها كما يتار غرغدان أبنشي دكي تكينتا أبنشي دبندبن كواني حلتا الله يتار مسا أبنشي أكوي أبنشي أكوي أبنشي متاني أكوي أبنشي دبودي ماسو تشين ناما أكوي أبنشي دبودي ماسو تشين سرعي akwai abincin akwai abincin kifaye da sauran dabbobin cikin teku kowanne Allah ya tsara masa abincin sa har abincin kadangare da zake cin fara fara da za a daukar masa ita tun daga Kano akai masa Jos ya je ya ci duk Allah wa qaddara fiha aqwataha ya auna abincin ta fi arba'ati ayyamin a cikin kwana guda hudu yayi wannan sawa'an lisa'ilin wadannan kwanaki daidai ne wato ga masu tambaya daidai wa daida wato yayi su sun mastawa ila sama sannan ya nufi sama ya nufi zuwa ga sama wahiya duhanun wato ya nufi zuwa ga halittar sama alhali ita sama wahiya duhanun ta kasance hayaki ce fa qala laha walil ard sai yace ma sama da ita da kasa itiya kuzo ai wato kuzo ya zuwa ga umarnin da na nufa kan na yi ku a hal a yanda kuke tau'an aukarha ku zo kuna masu biyayya aukarhan ko bisa tilas ai ku zo kuna masu biyayya ga umarni na ko kuma kuna ma masu aptilas samu ku kanku bi umarni wato wannan ai wato ku zartar da umarnin da Allah ya yi muku akan yadda halitta ku za ta kasance qala sa'ataina ta'i'in sai su sai dukkanin su da sama da ƙasa suka ce mun zo muna masu biyayya ai masu miƙa wuya ba su miƙa wuya a gare ka ya Allah to wannan an sifanta su kamar su masu hankali ne suna jin zance to wanda ku duk ake bashi umarni wanda duk Allah zai bashi umarni to wannan yana da wato ikon ya karbi umarnin Allah wannan karbar umarnin na Allah da Allah ya yi masa sai ta mai da shi tamkar mai hankali domin dangane da Allah wajen karbar umarnin Allah dukkan mara hankali Allah ya riga ya gina shi ne akan bin umarnin Allah wato tsarin da Allah ya yi masa da bai isa ya kauce daga wannan tsarin ba to Allah madaukakin sarki ya ambace su kan cewa sun ce mu mun zo muna masu miƙa wuya wato tsarin da kai mana mun karbe shi fasawahunna sab'a faqadahunna sab'a samawat sai ya hukunta su wato ya tsara su a hukuncin sa suka zama to sammai guda bakwai fi yawmayn a cikin kwana guda biyu wa auha fi kulli sama'in amraha yayi wahayi ga kowace sama da umarninta da al'amarinta da sha'aninta wato kowace sama ya bata irin properties dinta irin tsare-tsarenta gravity dinta da abubuwan da ya halitta a cikinta da rotation inda za ta yi in za ta yi rotation in revolution ne revolution inda za ta yi in tafiya ce tasbihi da suke kullum fi falakin yasbahun duk tsarin da yake na kowace sama Allah ya hukunta shi fi yawmaini a cikin kwana biyu wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabiha kuma muka kawata saman duniya ita ce sama ta farko wanda muke gani bi masabiha da fututtulu wa hifza kuma domin tsari wato domin su tsare shaydanu da suke daukan da za su rinka satar jin zance da ake aikowa da shi na wahayi to sama taurarin da suke sama wanda ake jifan su da su suke kona su to Allah ya sanya waɗannan taurari na sama bayan ado ne ga sama sannan kuma tsari ne ga sama taurari ado ne ga sama domin yadda sama take sai ka kwana kana kallon taurari saboda kyanta saboda kyan yadda adan yake shi ba wani abu ne wanda yake zaka ce gashi wato zane-zane ba kamar triangles ko haduwar squares kusurwa hurhudu kusurwa biyar-biyar kusurwa shida-shida sai ka ga wato zaka iya fitar da kusurwa daban-daban object daban-daban in ka tsaya kana kallon sama shi yasa larabawa sukan cewa fabitu ura'in nujum na kwana ina kiwon taurari saboda kyan taurari din zaka iya ganin su haka zalika taqdirul azizil alim to wannan shine taqdiri shine tsari wato na shine aiki da kwatantawa da kaddarawa na Ubangiji Al-Aziz wato mabuwayi wato mai buwaya a cikin tsarinsa da halittarsa Al-Alim kuma masani ya san komai saboda an yi shi yayi shi da sani shi yasa kun ga ya zamanto fanni daban-daban na ilimi ake yi domin a gano wannan takdirin na Allah to kun ga tabbatar da kan cewar Allah madaukakin sarki akwai shi kuma shine Al-Alim saboda abin da yayi din shi ake kokarin a karanta a gano ilimin da ke cikin abin da Allah yayi to wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ma kafirai da mushrikai wanda kuma a ciki tambayar da aka yi ta cewa yanzu za ku kafirce ma Allah wanda yayi wannan to tambaya ce ta zargi wato ana zargin su akan wannan wato kenan duk wanda yaga waɗannan ayoyi ko aka janyo hankalinsa akan waɗannan ayoyi da Allah madaukakin sarki ya bayyana sannan kuma ya kafirta da Allah ya sanya ma Allah abokan tarayya to hakika wannan ya zamanto wato abin a zarge shi domin haƙƙinsa ya zamanto mai imani domin a wannan yana nuni ga kadaituwar Allah da ilimin Allah da buwayarsa kuma yana nuni ga rahmar Allah wanda zai nuna zai yake nuna masa cewa Allah ya kula da shi yayi masa abubuwa waɗanda suke zai zamanto mai godiya wanda wannan godiyar ta kamata a ce ya sanya shi ya kadaita Allah dan haka shi abin inkari ne a gare shi idan ya zamanto ya kafirce ma Allah ya sanya ma Allah abokan tarayya Allah muna roƙanka ka tsarkake ayyukanmu daga shirka kuma ka kare mu daga fadawa cikin shirka ka rayar da mu akan tauhidi ka tashe mu akan tauhidi ka sanya mu a cikin jama'ar masu tauhidi subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ma sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم أعنا ولا تعين علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.